Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 11 ga watan Yuni shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 11 na safe kenan a nan Washington, kuka lalubo kai tsaye a wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
To, Mahmud, da China tana zargin Amurka da yi mata shishigi a harkokin cikin gidanta. A yau kuma Talata, 'yan majalisar dokokin Amurka za su kada kura'a don gayyatar wannan mai bincike na musamman. Sannan a halin yanzu kuma ana kokarin ganin cewar shugaban Amurka ya yi wani jawabi dangane da dangantakar su da Mexico.
To, kanin labaran duniyan kenan. A Najeriya, an zaɓi sabon majalisar dattawa, wato sabon shugaban majalisar dattawa cikin jerin shugabannin da za su tafiyar da ragaman majalisar a jiko na tara.
To, yau dai an yi zaɓen shugaban majalisar dattawa, kuma ya kasance Senator Ahmed Ibrahim Lawan daga jihar Yobe shi ne ya kasance shugaban majalisar dattawa. Kamar yadda wajen jam'iyyar APC ta so ya faru, shi ne abin da ya faru a yau.
To, za a ji ƙarin bayani. A jihar Plateau ma majalisar ta zaɓi wani matashi a matsayin kakakinta, wanda aka yi kiyasin yana ɗaya daga cikin kakakin majalisar jihohi masu ƙarancin shekaru. To, koya matasa suka ji da wannan zaɓi?
A muna gani abubuwa ta fara canzawa kenan. Mun yi murnan da mun ga mu matasa mun tashi, muka ce mu ma mun kai da za mu yi shugabanci. Ba Plateau kaɗai ba, ko wasu state da yawa. A House of Assembly ma a ta kasar Ibos akwai matasa da yawa.
To, muna tafi da ƙarin bayani. Sai kuma shirin noma wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. To, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum. China na zargin Amurka da yi mata katsalandan a harkokin cikin gidanta. Biyo bayan ƙarin rashin amincewa da mutanen Hong Kong ke haɗa da ke yi na gudunmawar da suka ƙoƙarin ganin cewar an cimmawa domin wani yunkuri na wannan ƙasa ta Hong Kong. Ministan harkokin wajen China Geng Shuang ya bayyana haka ne a yau Talata a Beijing, lokacin da yake mai da martani ga Amurka na nuna damuwarsu akan ƙudurin da ake neman aiwatarwa a yankin Hong Kong ɗin da ke cin gashin kanta. Yanzu haka dai shugaban yankin Hong Kong Carrie Lam tana shirin aikawa da wani shirin doka zuwa ga majalisar dokokin kasar don a gobe don a tattauna, abinda ke nuna cewar bata damu da gagarumin zanga-zanga da dubban mutane suka yi ba a ranar Lahadi da ta gabata. Dokar za ta ba wa Hong Kong damar mika mutane ga kasashe daban-daban na duniya da suka aiwatar da waɗansu laifuffuka waɗanda ba su da kyakkyawar dangantaka da su, kamar China, Macau da Taiwan. Wannan tsarin na mika mutane ga kasashen waje yana tada hankalin mutane da dama na Hong Kong da ma waɗansu 'yan ƙungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama, musamman a cikin kasar ta China, wacce tsarin shari'arta ya bambanta da na Hong Kong. A yau Talata ne 'yan majalisar wakilan Amurka ke shirin jefa kura'a akan buƙatar kai ƙarar babban Attorney General na Amurka William Barr da wani tsohon lauya na fadar shugaban ƙasar ta White House mai suna Don McCrain don ƙin karɓar gayyata da majalisar ta yi musu na su zo su ba da bahasi akan bincike da ake gudanarwa akan shishigin da Rasha ake zargi ta yi a zaben Amurka da ya gabata. 'Yan majalisar na son mika hannayensu ne akan wasu daga cikin takardun da ke kunshe a cikin bayanan da mai bincike na musamman Robert Mueller ya gabatar a gaban dangane da abin da suke cewa ko kuma shugaban Amurka ya yi ma doka aikin karan tsaye. hakan kuma suna so gwamn Magan ya bayyana musu abin da ya sani a game da wayar da aka toya a cikin fadar ta White House dangane da wannan lamarin. Shigar da karar da suka yi a yau zai baiwa ƴan majalisar wakilan wacce ƴan jam'iyyar adawa ta Democrat ke da rinjaye a cikin ta damar ci gaba da daukan matakan da suke yi na niyyar danganta wannan bincike a cikin dangano gaskiyar magana. A halin yanzu kuma a jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya shafe tambayoyi daga ƴan jarida waɗanda suka yi mishi tambayoyi dangane da dangantaka su da Mexico akan bakin haure inda bai bada wata gamsasshiyar amsa ba. Sai dai ya ce wannan na ɗaya daga cikin abubuwa da muke aiki a kai lokacin da yake ganawa da ƙungiyar ƴan tseren mota na Indianapolis 500 a fadar ta White House a lokacin da wakilin VOA ya mishi tambaya inda yake ce masa waito me ya kawo magana cewar China take ƙaryata wannan magana da kai. Sai Trump ya ce ban tsammani za su ci gaba da ƙaryata wannan magana har na tsawon lokaci ba, an riga an kammala komi. An fuskanci rudani a cikin dukkanin waɗannan ƙasashe biyu tun bayan waɗannan kalamai da shugaba Trump ya yi a safiyar jiya Litinin, inda ya ce Amurka da Mexico sun cimma wata sabuwar yarjejeniya a kan bakin haure da harkar tsaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar na cewa zai bude sababbin rassa biyu a kasashen Afirka. Hakan na nuna alamar cewa kamfanin ya dau da mara girke kansa a cikin nahiyar ta Afirka. A cikin watan Mayu da ya gabata ne dai kamfanin ya bude waɗansu rassa guda biyu, ɗaya a birnin Lagos ɗaya kuma a birnin Nairobi da ke ƙasar Kenya. Shugaban sashen Microsoft na nahiyar Afirka Amroti Abdullah ta ce bude ma'aikatan na cewa yanzu haka kamfanin ya zo nahiyar ne don zama. Kamfanin kimiyya da fasaha dai ya kai shekaru 25 yana aiki a kasashen Afirka, kuma a cikin watan Maris ne ya kara bude wasu cibiyoyi biyu a Afirka ta Kudu. Fadar shugaban Kristocin duniya masu bin mazhabar Katolika ta Papa Roma ta yi watsi da ra'ayin aƙidar cewa mutane na iya zaɓar jinsin da suke son su zama, mace ko namiji. Ta ce wannan ya saɓawa aƙidar iyali asali da aka sani wadda ta daɗe a tun zamanin da. Bayan da fadar ta gabatar da a cikin wasu takardun darussan koyarwa na makarantun ƴan Katolika a jiya Litinin.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, a Najeriya an zaɓi sabon shugaban majalisar dattawa cikin jerin shugabannin da za su tafi da ragaman majalisar a jiko na tara. An dai zaɓi sanata Ahmad Lawal ne wanda ya fito daga jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya, wanda kuma gabanin zaɓin nasa aka yi ta kai ruwa rana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC masu rinjaye a majalisar da ma 'yan ɓangaren 'yan adawa na PDP kan wanda zai shugabanci majalisar a zango na tara. Dazunan na tuntuɓi wakilinmu a Majalisar Dokokin Najeriya Madina Dauda wacce ta yi min ƙarin bayani kan wannan zaɓe.
To, yau dai an yi zaɓen shugaban majalisar dattawa kuma ya kasance sanata Ahmad Ibrahim Lawan daga jihar Yobe shi ne ya kasance shugaban majalisar dattawa. Kamar yadda wata jam'iyyar APC ta so ya faru shi ne abin da ya faru a yau, domin shugaban majalisar dattawan da mataimakinsa wanda ya ci zaɓe shi ne waɗanda dama jam'iyyar APC take so su ci zaɓe a majalisar dattawa. To, a halin da ake ciki yanzu dukkansu 'yan jam'iyyar APC da kuma 'yan jam'iyyar PDP a cikin majalisar da mutum ɗaya wanda ya fito daga jam'iyyar YPP dukkansu sun yi mubaya'a da sabon shugaba, kan suke cewa za su ba shi dukkan goyon baya domin su tabbatar da cewa an samu mutanen Najeriya sun samu wakilci ya kamace su a wannan majalisa ta tara.
Wato na fahimce ki dai hadashi Sanata Alin Dume a cikin waɗanda suka yi mubaya kenan, kuma da muna son tambaye ki shi me ce dangane da wannan zabe da aka yi.
To Sanata Alin Dume daga jihar Borno yana daga cikin mutanen farko da suka je suka taya sabon shugaban majalisar dattawa murnan samun wannan kujera, wanda ya nuna cewa ya amince da abin da ya faru domin ko a lokacin zaben ya yi bayani cewa shi yana so a tabbatar da demokradiyya ne, wato a ba kowa ƴanci ne ya fito ya tsaya takara da kuma ƴancin a zaɓe shi, ba wai a'a wani daga wani wuri ya ce wane muke so kuma a samu yadda ake so ba tare da zaɓen ba. To shi a ganin shi a bayanin da ya mana wannan zaɓe da aka yi ita ce demokradiyya, saboda haka kowa ya tsaya takara ya jajirce an tsaya takara kuma an yi zaɓe yadda ya kamata duk da cewa bai ci zaɓen ba. Kuma ya yi bayanin cewa zai ba sabon shugaban majalisar zaɓen nan goyon baya 100%.
To Madina, ina kwana dangane da batun zaɓen shugaban majalisar wakilai kuma?
To ka san dama sai an gama zaɓe a majalisar dattawa ake komawa majalisar wakilai, saboda mutum ɗaya ke gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan kuma mutum ɗaya ke rantsar da waɗannan mutane shi ne a kawun majalisa. To ya kammala na majalisar dattawa, yanzu ya tsallaka ya koma majalisar wakilai, can ma an fara yanayin zaɓe da wanda za su zaɓa da waɗanda za su tsaya takara. Duk abin da aka yi a cikin majalisar dattawa shi ake yi yanzu a majalisar wakilai. Saboda haka an jima insha Allahu za ku ji bayanin wane ne ya zama kakakin majalisar wakilai kuma wane ne mataimakinsa, sannan kuma da yawan ƙuri'u nawa ne suka ci wannan zaɓe in Allah ya kai mu.
Wakilinmu Madina Dauda kenan wacce take majalisar dokokin ta Najeriya a Abuja. To har ila yau dai muna kan batun zaɓen ne na 'yan majalisar dokoki amma a matakin jiha. Inda jihar Plateau ma majalisar dokokin ta zaɓi wani matashi a matsayin kakakinta, wanda aka yi kiyasin yana ɗaya daga cikin kakakin majalisar jihohi a Najeriya masu ƙarancin shekaru, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Majalisar dokokin jihar Plateau ta zaɓi Abok Izam mai shekaru 33 a matsayin kakakinta. Abok Izam, wanda ke wakiltar mazaɓar Jos ta Gabas a majalisar dokokin, ɗalibi ne a ɓangaren shari'a a jami'ar Jos. Mr. Abok Izam, wanda ya samu zuwa majalisar ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC, wannan shine karonsa na farko a zama ɗan majalisa. Duk da shike ban samu saduwa da kakakin majalisar ba, saboda zaben shugaban majalisar ƙasa da ya halarta a Abuja, na zanta da wani da suka yi gwagwarmaya da kakakin wajen tabbatar da matasa sun samu madafun iko don aiwatar da tsare-tsare da za su kawo canji a harkokin mulkin Najeriya. Mr. Emmanuel Zokmal shine shugaban majalisar matasan arewa ta tsakiya, wato Middle Belt Youth Forum.
Shi wannan sabon speaker na Plateau da muka samu ba matashi ne wanda na san shi a cikin harkan 'yan matasan Najeriya. Mun yi abubuwa wanda zai kawo cigaba na matasa na Najeriya, kuma ina da tabbashi cewa za mu yi aiki tare mu kawo musu shi wasu shawarwari wanda mun ga zai taimaka masu.
Akwai sauran inda aka samu matasa sun samu shiga, wato matsayi masu girma haka, ku a matsayinku na matasa ya kuka ji?
Ai, muna gani abubuwa ta fara canzawa kenan. Mun yi murnan da mun ga mu matasa mun tashi muka ce mu ma mun kai ne za mu yi shugabanci, ba Plateau kaɗai ba, kowansu state da yawa. A House of Assembly ma a ta kasar Ibos akwai matasa da yawa wanda shekaru na wannan shekara amma ba su yi speaker ba, amma su ne sun cika majalisa na jihadin. Mu mun san mene damuwarmu na zamani, kuma mu ne za mu iya gyara shi.
Shi ma wani dan jarida da ke digiri na biyu a ɓangaren shari'a a jami'ar Jos, Friday Derwam, ya ce majalisa ta tara a jihar Plateau ya kamata ta fuskanci kudirin dokokin da za su jawo kan matsalolin tsaro da inganta rayuwar matasa.
A gaskiya ya dade ana neman hanyar da matasa za su samu zarafi su samu su shiga karagar mulki. Kisan a hikima ba abin da ya shafi shekaru ba ne. Yaro ne wanda mun san shi a makarantar mai nasuwa, yana da hangin gaba, kuma muna ganin hawan shi a karagar mulki na kakakin majalisar Assembly na Plateau State zai sake bude ma matasa hanya na samun shiga karagar mulki a nan gaba.
Na aiki cibis da wani matashi dake aikin kere-keren injinan sarrafa kayayyakin gona. Yace lokaci yayi da gwamnati za ta taimaka wa matasa dan kawo sauyi a bangaren kimiya da fasaha.
Sunana Christian Sule. Na ga yawancin matasa kaman ni abinda suna tsakan zuwa ciki sai shaye-shaye, rikici da sauransu. Gaskiya in za in iya in zuna in ja hankalin matasan nan da wannan abubuwan da nake yi, lokaci na zuwa da ina so ina tara youth a wuri daya, muna faɗa musu, muna koyar da su abubuwan yi, Allah ya shirya musu rayuwa mai kyau nan da gaba. Abin da yana taimakon rayuwa shine kowa ya zo duniyan nan na da baiwa, kuma baiwanka in kai amfani da baiwanka, baiwanka zai taimake ka nan gaba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gaida Zainab, yayin da ake ta waɗannan zaɓuka a matakin tarayyar da na jihohi, shin waɗanne irin ƙalubale ke gaban majalisun?
Babban ƙalubalen da majalisa za ta fuskanta shine akwai da dama sababbin 'yan majalisa wanda dole ne sai sun ɗau lokaci da za su fara gane ko kuma sanin yadda aikin majalisa yake ta wajen ɓangaren yin dokoki, ta wajen ɓangaren sa ido a cikin aikace-aikacen gwamnati, wato oversight kenan, kuma shi da kansa wakilcin da kuma abin da ake kira constituency accountability, wato yadda za ka ringa ba wa jama'a da suka zaɓe ka wato bayanan irin wakilcin da kake musu.
To a wannan karan fadar shugaban ƙasa ta fito ƙararra ta nuna ɗanin takara ko kuma 'yan takarar da take marawa baya saɓanin abin da ka gani a shekarar 2015. Kamar za a iya ganin wani sauyi kenan a wannan majalisa idan aka kwatanta da wacce ta shuɗe wajen yadda za su gudanar da ayyukansu. To sai a biyo mu a shirin manajar da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chari domin jin amsar wannan tambaya da kuma cikakkiyar hirar. Kuma kan wannan batu za mu so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin yanzu ya kuke ganin za ta kaya dangane da madangantaka tsakanin ɓangarorin majalisa da na zartarwa lura da cewa zaɓin jam'iyyar APC da fada shugaban ƙasa ne ya nasara? Sai mun ji daga gare ku, amma yanzu ga shirin noma.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin za ku ji abinda tsohon kwamishinan gona na jihar Niger ke cewa akan faduwar farashin kayan amfanin gona a wannan shekara a Najeriya.
Bara haka ana sayan dawa sama da 12,000, yau da kasar 5,000 sai ka dauke buhun dawa, saboda haka wannan ci gaba ne gare mu.
Haka zalika za ku ji wani sabon shirin farfado da noman auduga da barkono a Najeriya. Daga bisani za mu leƙa jamhuriyar Niger domin jin ƙorafin ƙungiyoyin manoma da masu yaƙi da tsadar rayuwa akan tsadar takin zamani a ƙasar ta Niger.
Mun ji bakin cikin abu in ci gaba kana a titake kai ka 16. To kin yin noma zai wuya ga talaka.
Ai saurare lafiya. To madalla, a yanzu haka dai bincike da muka gudanar ya tabbatar da cewa an samu faduwar farashin kayan amfanin gona a Najeriya. Al'amarin da bayanai suka nuna cewar akwai fargabar kila wasu manoman su ki yin noman a wannan damana mai shirin kamawa. Kwamishinan aikin gona mai barin gado a jihar Niger, Honorable Haruna Nuhu Doku, ya ce ai wannan ci gaba ne.
Wato wannan ci gaba ne gare mu a gwamnatance don mu da muka matsa da mutane cewa a koma gona. Kaga wannan ya nuna mun korin yunwa daga ƙasar mu. Misali, bara haka ana sayan masara sama da 10,000, yau ƙasar 6,000 sai ka dauki buhun masara. Bara haka ana sayan dawa sama da 12,000, yau da ƙasar 5,000 sai ka dauki buhun dawa, saboda haka wannan ci gaba ne gare mu kuma muna kiran manoma kada su yi kasa a gwiwa a cigaba da noma har lokacin da talaka zai noma abin da zai ci da kanshi kuma ya samu abin da zai ce fa ni da sauran hidiman da zai gani
shi ga akwai riba tunda kusan wasu suna ganin abin da suka kashe a gonan ba su same shi ba
yanzu misali kaga bana akwai tallafin da gwamnati tarayya ta yi ma manoma wanda zamu zo kwanakin nan zamu rabo wannan kayan kyauta ga manoman da suka samu shiga wannan tsarin so ina ganin wannan zai taimaka mu manomi bana ya samu saukin noma saboda kada manoma su yi kasa a gwiwa don kayan amfanin gona ba su yi kudi ba bana
to a cikin shirye-shiryen mu na gaba insha Allahu zamu ji abinda manoman ke cewa akan faduwar farashin kayan amfanin gonar to amma yanzu bari mu koma wajen kwamishinan aikin gonan na jihar Niger mai barin gado Honorable Haruna Nuhu Dukku domin jin sabon shirin noman auduga da barkono da ake shirin farfado da shi a Nigeria
mun je Abuja mun saru da wasu jami'an gwamnatin tarayya wanda suka nuna mana ainihin cewa gwamnatin tarayya tana da ra'ayin da farfado da noman auduga da kuma noman barkono yanzu haka kasar jihar Niger kadai sun ba mu dama mu nemi manoman auduga 100,000 waɗanda za su ci gajiyan wannan tallafi da za a yi za a ba kowane manomi kudin da zai noma hekta guda na auduga za a ba shi iri za a ba shi chemicals that is abin feshi sannan a baka kudin da za ka kula da wannan kuma kana gama noma gwamnati za ta sai gwamnati za ta sai duk abin da ka noma na auduga wannan shine muke kira ga manoman mu da su yi hobasa yadda aka san mu da noman auduga a da har da a kasar Kwantagora da bu kasan Bargu to muna nan zuwa registration manoma bana za a fara so kaji gajiyan shi kuma tankwa kono kenan shi kuma manoma 20,000 aka ce mu nema su ma za a ba su kuɗin da za su noma wannan barkono za a ba su magani kuma a ƙarshen damana za a sai duk abin da aka noma akan farashi mai ingantaccen farashi
To a can jamhuriyar Niger kuwa kungiyoyin manoma ne da masu yaki da tsadar rayuwa suka koka akan tsadar takin zamani a kasar ta Niger kamar yadda wakilin mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya aika mana da wannan rahoto
A jamhuriyar Niger kungiyoyin da ke kula da yaki da tsadar rayuwa ne da ma manoma suka soma koka tare nuna fargabar su game da makomar ayyukan noma sanadiyar tashin hadarin gwamnatin zabin da takin zamani yayi daga jikka sefa 13 zuwa sefa jikka 16 Malam Isufu Sha'ibu Italle shine shugaban reshen kungiyar yaki da tsadar rayuwa Mojam reshen birnin Kwanni
gaskiya mun ji bakin ciki wanga al'amari da da shi shiga wakana a cikin jirgin gaba dai an san kudin takin kishi matalakawa sauki shika 13 manoma dan su sai su aikata gurkin su kuma yanzu a waye gari a ci ya taki ya kai shika 16 kuma an san noma da kiyo al'umman kasar Niger shine cigaban su kuma dole na shugaban kasa dole na talakawa nashi ne su taki sai da musu da farashi mun ji bakin ciki wanga abu shiga wakana a ci taki ya kai shika 16 to kinan noma zai wuya ga talaka kuma an ci talakawan kasar Niger da su ta wurin bida bi ko alji ko mali ko Lagos za a yi noma da karkara da a ci da al'umma to a ce kuma taki ya ci da kuma an ci dan Niger shi dan Niger to wani bangare dan Niger shi dan Niger so a cikin wani hali a ne kai a cikin tsadar rayuwa ba abinci ba kudi babu lahiya taimakon takin nan su shiga talafa musu idon rahama
su ma wadansu daga cikin manoman da muka iske suna gudanar da ayyukan su a cikin nasu gonakai sun nuna cewa rage farashin takin zamani shine mafi alferi ga nasu aikin na noma tare kira ga gwamnati ta kawo sauki ga farashin na taki
suna Abubakar Mustafa gaskiya ba mu shi dadi ba wallahi to ga wanga lokaci da ake akwai tsanani sosai kuma taki ya kai 16 gaskiya ba kowa da kowa ya sayan wannan taki ba muna kira dai ga gwamnati dai adiba lamari wannan dai a maido mana kudin takin nan kasa saboda mu samu mai aiki mu samu abin da muka samu a ciki
na malima ba a cewa akwai tsare taki don tunda an ka samu dai an ka kara an ka samu alheri to ba a ganin tsare abin sai dai rashin shi da matsala
a daidai lokacin da jama'a ke kukan karamcin kudade a hannayen su samun saukin farashin na takin zamani zai kara musu kaimi domin ci gaban ayyukan su na noma dake kasancewa gimshikin da ke tallabe da tattalin arzikin wannan kasar ta jamhuriyar Niger tare da kiyo Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to jama'a yau ma dai anan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni da ya bada gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Tumadalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura ya ce salam VOA Hausa. To ƴan majalisar Najeriya wanda aka kaddamar a yau ku zama masu kishin al'umar ku da ƙasa baki daya ba ku zama masu kishin aljihun ku ba da fatan za a samu ci gaba a wannan karan daga nan sai sako daga Salihu Isa Fana da Nafa'atu Muhammad Fana wanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa don Allah muna kira ga ƴan majalisar dokoki da na dattawa da su hada kansu domin yi wa talakawa da suka zabe su aiki da kuma rike alƙawarin da suka dauka lokacin campaign sai kuma sakon Husaini Abba Daman yace salam VOA Hausa muna kiran gwamnatin jiha da kuma masarautan Kano cewa su cire son zuciya wajen sulhu a tsakanin su don kawo ci gaba ga al'ummar su domin Hausawa na cewa duk abinda zaman lafiya bai kawo ba to tashin hankali fa ba zai kawo shi ba sakonmu na gaba ya zo ne daga Dauda Unguru na jihar Yobe wanda yace assalamu alaikum VOA Hausa ku bani damar taya sabon shugaban majalisar dattawa Najeriya Ahmed Lawan wanda aka zaba yau muna murna kuma Allah ya bashi ikon riko amin sai kuma sakonmu na ƙarshe daga Aqilu Lurwanu yace shugabannin su ƙara kula domin rashin tsaro da rashin aiki shine yake kawo yawan tashin hankali a Najeriya to jama'a mun gode ku ci gaba da mana sakonninku da kuma ra'ayoyinku mu huta lafiya
kuma da Allah kafin mu karkare shirin bari mu ji labari amma ta kace
Mahmud a takaicen shi ne China na zargin Amurka da yi mata katsalandan a harkokin cikin gidanta biyu bayan ƙarar rashin amincewa da mutanen Hong Kong ke yi da nuna cewar ba su aminta ba dangane da wannan yunkuri na mika mutane da suka yi ayyukan laifuffuka a ƙasashen da suka yi laifuffukan nasu. A yau Talata ne Majalisar Wakilan Amurka ke shirin jefa ƙuri'a akan buƙatar kiran Attorney General na Amurka William Barr da wani tsohon lauya na fadar shugaban ƙasar ta White House Don McGahn don sun ki aminta ko kuma sun ki ainihin amsa gayyatar da Majalisar Dokokin ta yi musu domin su zo su ba da bahasi dangane da bincike da ake yi ko Rasha ta yi shishigi ga zaben Amurka da aka gudanar a shekarar da ta gabata. A halin yanzu kuma a jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya shafa ma da tambayoyi daga gurin 'yan jarida akan yarjejeniyar su da kasar Mexico akan bakin haure inda bai bada wata amsa gamsasshiya ba sai dai ya ce wannan na daya daga cikin abubuwa da muke aiki akai lokacin da wani dan jarida na sashen na VOA Hausa ya mishi tambaya game da wannan batu nasu.
Kuma da Allah a gaida kai Yusuf Aliyu Harande da ka tana gabatar da shirin nan da Sa'ida Hamdun da kuma injinan mu Patrick. Masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kina agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin kada ku manta. za ku izuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata amma da kallon labarai cikin hotuna da ma video. Yanzu mun din kowa da kowa, ni Mahmud Lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka, birnin Washington DC. Kada ku nisa ga shirin yau da gobe.